نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
من أين إن شاء الله تأشرين دشيدة كنا جوات الجماد الأولى شكرا تدبو إيرا تاريخ الأولى أربعين دقاء من أقوم أشرين دقاء جوات الأولى شكرا تدبو بيولى أشرين muhaddadan ci gaba da karanta littafin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari. Wancan satin mun kwana a ƙarshen babin da yake magana a hulmu zulumatin, muka karanta dogon hadisi al-Qudusi inda Allah madaukakin sarki yake cewa inni haramtu zulma ala nafsi ko inni qad haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu, shine ƙarshen babin zalunci da abin da ke jawowa. Yau za mu tashi akan babu kafaratul marid, babin da yake magana akan kafarar marar lafiya, wanda ya jinya wani irin kafara yake samu, ko kankarar zunubi ko yafiya da yake samu daga Allah madaukakin sarki. Ina ji kuma shine babi na 220 da nawa da 7 ko da 8 226. Na'am, lambar hadisi ta 491 kenan a shafi na 183 kuma cikin darasinmu na 74 a cikin masallaci din. Imam al-Bukhari yake cewa haddathana Ishaq ibn al-Ala qala haddathana Amr ibn al-Harith qala haddathana Abdullah ibn Salim am Muhammad ibn Zubaydi qala haddathana Sulaiman ibn Amir anna Ghutayfa ibn al-Harith akhbarahu anna rajulan ata Ubaidah ibn al-Jarrah wa huwa waji'un. Hadisin wani mutum ne ya zo wa Abu Ubaida ibn al-Jarrah, ɗayan cikon goman sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya yi musu alƙawari da gidan aljanna tun daga duniya. To an ziyarce shi yana rahin lafiya, ce wa huwa waji'un, yana fama da ciwo. Faƙala, sai wannan mai ziyara ke ce da shi, kaifa amsa ajrul amir, ya ladan shugaba ya wuni, ma'ana ya shugaba yake ƙarin samun lada a dalilin jinyar shi, kaifa amsa ajrul amir. Faqal, sai Abu Ubaida yake ce da shi, hal tadruna fi ma tujaruna, ko kun san akan me ake ba ku lada kuwa? Ba fa kome ne ake ba ku lada ba, sai tambaye su, hal tadruna fi ma tujarun. Faqal, sai mutumin ya ce, bima yusibuna fima nakrahu, da abin da yake samun mu cikin abin da ba masu, ma'ana abin da yake samun mu wanda zuciyar mu ba haka nan take so ba, anan ne ake ba mu lada idan ya faru gare mu. Faqala, sai Abu Ubaida yake cewa, innama tujaruna bima anfaqtum fi sabilillahi wastunfiqa lakum, ana ba ku lada ne idan kun ciyar da dukiyar ku saboda Allah madaukakin sarki. Ta kowace hanya ka kashe dukiyar ka, in dai akwai aikin Allah da amincewar Allah a ciki, ana ba ka lada. Kuma duk wani abu da aka kashe domin ka, in dai a tafarkin Allah ne ko taimakon addinin Allah, anan ma za a ba ka lada. Ko kai ka kashe, ko wani ya kashe a dalilin, mun gane a wani ya kashe a dalilin ka, dan ka zai iya sada zumunci a dalilin yawa wani kyauta ta kuɗi ko ta tufafi ko ta abinci, to irin wannan ciyarwa da aka yi domin ka kuma fi sabilillahi, to ita ma wannan ladan yana zuwa gare ka. Dan ka in wani aikin alkhairi a dalilin ka, ko dan ya sada ma zumunci, ko dan ya karɓi umarnin ka, ko dan ya sada zumuntar da kake yin ta, za a bashi lada, kuma kai ma za a baka lada na wannan. Hina kita annama tujaruna bima anfaqtum fi sabilillahi wastunfiqa lakum thumma adda adata ar-rahl kulliha hatta balaga idar al-birzawn. Daga nan kuma sai Abu Ubaida sai ya ci gaba da kirga kayan da ake samu a jikin sirji, kayan mahaya ko kayan doki ko, to duk abin da ake dorawa akan doki wajen hawa sai da ya kirga shi. To sai da abin da ban gane ba, shi ma lada za a samu ko ba lada za a samu ko, Allahu ta'ala alam. Sai dai an ce sai da ya ta kirga su da kaza da kaza a cikin doki, yan mun kirga ina da za a samu dewa ko akwai sirdi ko akwai na'am to shi ba to suna dewa ko to shi ma sai yayi ta lissafa su wata kilma hayi ne wata kila yana da harka da doki wata kila yana fadar abin da za a samu na lada in ka rike doki saboda Allah madaukakin sarki dukiya zaka kashe ka sai wannan kayan to idan an dan Allah kai duk wadannan abubuwan da za a lissafa za su zama to lada a gare ka ata balaga idaral birzam har sai da yazo zuwa ga linzamin alfadari abinda ake sawa a ja alfadari ila birzam to har sai da yazo kan shi linzamin alfadari yana magana akan shi sai yace walakinna sai dai hadhal wasaba alladhi yusibukum fil ajsadikum wannan ciwon da yake samun ku cikin jikinku alwasabu ciwo ko rashin lafiya alladhi yusibukum fi ajsadikum wanda yake samun ku cikin jikinku yukaffirullahu bihi Allah yana kankarewa da shi min khatayakum cikin zunubanku ma'ana abinda mutum ke samu a jikin shi na kasala ko na raunuka ko na ciwo ko na rashin lafiya waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki na kankare zunubi da su dan haka shi a gurin Abu Ubaidah ibn al-Jarrah daga zarar mutum yayi rahin lafiya in dai ka kwanta rahin lafiya to ana kankare ma zunubin ka wannan kai hakuri ko baka yi ba kai gajiya ko baka gajiya ba in dai ciwo ya faru cikin jikinka har ta kai ga ka kwanta za a ce mai rahin lafiya to wannan abin Allah madaukakin sarki na kankare zunubi da shi shine kuma abin da Imam al-Bukhari ya kulla babi kaffaratul marid ko kaffaratul marid babin da yake magana akan yadda ake kankarewa mara lafiya zunubi dan haka idan mutum yayi fama da rahin lafiya ya kwanta rahin lafiya kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ko iya abin da Allah madaukakin sarki ya so musamman yayi hakuri akan wannan rahin lafiyar tashi Allah yana mai kankarar zunubin da wata kilkis da gifarin shi ba lalle bane ya bashi sai Allah ya kankare mai a dalilin wannan Allah ka sa ya zama so kankarar zunubi ga marasa lafiyar mu حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا عبد الملك ابن عمر وابن عمرو قال حدثنا زهير ابن محمد عن محمد ابن عمرو ابن حلحلة عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري وابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله يكي سوى ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب باب ابن ذي سامو مسلمين تشيو قريش اللافيه wala hammin ko na bacin rai wala hazanin ko bakin ciki wala azan ko wata cutuwa wala ghammin ko wata kushewar zuciya zuciyarka ta tukurkune ka rasa inda zaka sa kanka da ghammin da hammin kusan abu guda ɗaya ne wa lokacin sukan bambanta al-ghammu da wal-hammu akan abin da ya wuce da abin da zai zo shi amma dai duk abin da ke famun cikin zuciya ce alhazanu shi kuma bakin ciki kan abin da ke rasa to ba abin da zai samu musulmi min nasabin na ciwo wala wasabin ko rahin lafiya wala hammin ko damuwa wala hazanin ko bakin ciki wala azan ko wata cuta wala ghammin ko kunshewar zuciya hatta shaukatu yushafuha hatta kaya da mutun zai taka kana tafiya kawai ka jita taka tsaya ko ka taka kusa ko ka yi tintibe illa kaffarallahu biha min khatayahu face Allah madaukakin sarki ya kankare zunubi da wannan abin da zai samu mu'mini dan haka babu wani abu da zai samu mu'mini face akwai kankarar zunubi a ciki kana bana kawai ka tahi ka rasa abin da yake ma dadi ka ji mutum bakin ciki ya turmike shi kowa yana yi to irin wannan abin in ka samu kanka ana maka kankarar zunubi wani lokacin rahin lafiya ne ana kankarar zunubi wani in ya miƙe sai kaga ya koma durƙusa bayan ya rike eh to wannan rahin lafiyar duk akwai kankarar zunubi a ciki wani kuma ji zai gaba ɗaya jikin shi kasala ko ana nika kashin shi kaje a ce ana nukurkusa shi to irin wannan abubuwan duk Allah madaukakin sarki kankare zunubi yake barantana a ce an kai ga kayanke ko kai wani sarfe hatta kaya da mutum zai taka ka taka ka kai mika hannu ka cire to sai Allah madaukakin sarki ya kankare ma zunubi da wannan abin da zaka aikata Allah ya sa mu dace hadathana Musa qala hadathana Abu Awana ana Abdul Malik ibn Umair ana Abdurrahman ibn Sa'id ana abihi qala kuntu ma'a sulaimana mun kasance tare da sulaiman wa adam ridan fi kinda ya ziyarci wani marar lafiya a kinda wata kabila fadan ma da khala alaihi da ya shiga inda marar lafiya yake sai yake ce da shi abshi ina ma bishara fa inna maradal mu'mini tabbas rashin lafiyar mu'mini yaj'aluhu Allahu lahu kaffaratan Allah madaukakin sarki yana maida shi matsayin kaffara a gare shi wa musta'taban da kuma wani abin neman yarda Allah yana dora wa bawa rahin lafiya ne dan ya yarda da bawa wannan shine isti'tab a dora ma ko kai aikin da zaka nemi a amince da kai wannan shine abin da ake kiransa isti'tab wa in yasta'tibu fama hum min al-mu'tadin ko to isti'tab ne kai abin da zai jawo maka yardar Allah to in kai rahin lafiya Allah yana so ya kankare zanubinka ne kuma ya sake kara ma kusanci zuwa gare shi da haka in ka ga mutum na yawan rahin lafiya na yawan laulayi to wannan mutumin yana da kusanci ko yana kara kusanci ne zuwa ga Allah madaukakin sarki dan haka kenan samari idan da marasa lafiya ya za a yi idan an tashi aure ɗan mata masu sikila ya za a yi da su eh kaga kamar bude muku babin jihadi ake yi ko eh da yawa ƴan mata masu kila suna kokawa mutane suna gudun su saboda halin da suke ciki ko halin da Allah ya jarrabe su to za ka ga masu sikila sun fi kowa samun jarabawa a cikin al'umma wata kiltin daga haihuwar su har su koma zuwa ga Ubangiji a cikin matsala suke da halin tsada na kai wani lokacin sai ga so suke su yi auren amma mutane gudun su suke kuma ta kan idan suka yi auren waɗansu matsalolin suna raguwa nasu na rahin lafiya da yawa wani lokacin idan ciwo yawa ƴan mata yawa ko yawa samari yawa idan suka yi aure wannan ciwon yana tafiya to inda za a ce maka samari akwai gudunmuwa ba mamaki a rage musu wannan matsaloli din kawai dai shawarar da zan bada shine duk wanda zai aure mai sikila to ya tabbatar AA ne shi idan an auna jininsa ba AAS bane ba ko ba kuma SS bane ba AA ne babu laifi zai iya auren mai sikila ko ba za su aure mai sikila ba sai ya taimaka mata ita ma ta yi aure kuma an fidda ta daga kuncin rahin lafiya kuma dama an aure ta ne dan a taimaka mata wannan halin da take ciki sai ya zama to lada biyu kake samu ladan kana aure ladan kuma ka taimake ta ta ƙara yin hakuri akan jinyar ta dan ba a guje ta ba an kaunace ta insha Allah a samu wanda za su yi jihadi Allah ya bada lada sai yake ce mashi abshir ina maka bushara fa inna maradal mu'min lalle rashin lafiyar mu'mini yaj'aluhu Allahu kaffaratan wa musta'taban Allah yana mai da shi a matsayin kaffara da abin neman amincewa dan haka wanda yake da rahin lafiya muzmina kamar da suke fada rahin lafiyar da take tsawon rayuwa ana fama da ita lalle wannan mutumin matsawar yayi hakuri ya dangana wallahi tana kara mai kusanci zuwa ga Allah madaukaki dan haka duk wanda ya ga rahin lafiya Allah ya dora mashi ya dade yana yi kar ya gajiya kada yake zargin kai kada ya ga Allah ya tsane shi kada ya ga Allah baya san shi wata kil Allah ne yake kaunar shi yasa ya jarrabe shi da wannan ciwon zamu tada dalili in kun hakuri a ƙarshen kusan babi din wa idza marada al fajir yace in ko fajir yayi rahin lafiya bi ma'ana tankara sai yace kal ba'iri kamar raƙumi ne aqalahu ahluhu masu shi suka mai da baibayi kuma arsaluhu sai suka cire da baibayin fala yadari lima ukila wa lima ursila bai san ba me yasa aka sa da baibayi bai san ba me yasa aka cire wannan da baibayi raƙumi ne kawai na sangar sangar tinsa a titi mai hira labo kawai ya tare ya sa mai da babu ya dan rike kafa yake wannan tsalla da aka jima bayan awa biyu ya saka wannan da baibayin ya cigaba da tsallan sa in ka tambaye wai me yasa aka sa ma wancan da baibayin a babu sani ba me yasa yanzu aka kunce ma da baibayin bai sani ba haka rahin lafiyar mu a fajiri take arne fajiri mara tsoron Allah idan yayin rahin lafiya ba ta da amfanin komai kamar da bai bayani Allah ya mashi kar ka fita neman abinci kada ka fita ka wata ya kada ka fita karin zunubi kawai da bai bayani aka mashi bai san ba mecece hikimar da bai bayani bai san bai hikimar ware wannan da bai bayani din ba amma shi mumini yana ƙara jawo masa yadda a wajen Allah madaukakin sarki hadathana Musa qala hadathana Hammad qala akhbarani Adi ibnu Adi عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا شيء لا يزال البلاء بالمؤمن بلاء بزي هشي أجك مؤمني با والمؤمنة دمؤمنة في جسده أجك جكيش ونبلاء أجك رشي الله بيأخو وأهله ونبلاء أجك إيالنش سواء إيالي أنا mata da yaya su ne ahli na in aka ce ahli a larabci wa ake nufi kai fe dangi gaskiya a'a mata da yaya idan aka ce ahli a larabci kai tsaye ana nufin matar mutum sai idan an buda an yi bayani ko dalili ya nuna sannan yaya suke shigowa da abin da ba yaya ba amma kai tsaye da an ce iyalin wane matar sa ake nufi kuma yanzu kai ma da ka dau matarka a mota kuna tafiya a akarmu kala ina zuwa ka ce ni da iyali na ne ko aka galibi ba haushi yake fada ko a gaida iyalin ko ya iyalin kuma koyo ka fara daukar laida haka za a tambaye ka ya iyali zaka ce lafiya kado alhamdulillah haka a wajen balarabi haka ce ahli ana nufin mata rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayti innahu hamidum majid da malaiku suka zo wajen annabi ibrahim alaihi salam suka mai bushara da cewa zai sami ayya matarsa ta yi mamaki yanzu shekara ta 90 da wani abu a ce zan aihu a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'ali shaykha zan aihu alhali na zama tsohuwa tuku ga mijina shi ma tsoho sheikh ko wa hadha ba'ali sheikha in hadha la shay'un ajib wannan abun akwai mamaki qalu ata'ajabina min amrillah mamaki kike akan al'amarin Allah madaukakin sarki rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bayt rahmar Allah da albarka ce ta sauka akan ahlal bayt da wa suke magana anan gurin yanzu ne ake bata labarin za ta aihu ba ta ma taba aihuwar ba kuma sai mala'iku suka kira ta da cewa mai ahlal bayt da haka to da an ce ahalin mutum ana nufin iyalin shi sai dalili yayi ƴaƴa da jikoki suke shigowa ciki na'am yake cewa la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi jasadihi wa ahlihi wa malihi a jikin shi da iyalin shi da dukiyar shi hatta yalqa Allah azza wa jalla har ya sadu da Allah madaukakin sarki wa ma alaihi khati'atun babu zunubi ko kwaya ɗaya tare da shi da haka in kaga Allah ya daura wa mutum duguwar rahi lafiya yana fama da ita wani za ka ga idan karshen rayuwar shi ta zo wani sai shekara 10 a kwance wani sai kage shekara 4 wani ya shekara 5 wani da shi da iyalansu za su gajiya ɗan adam ne haka Allah madaukakin sarki ya mana wani zaka ji yana cewa ma ina ma ya huta ya huta wasu iyalan zaka ji suna cewa wallahi mun yi fama mun gaji to irin wanda za su yi fama su gaji da masu jinya da su masu jinya watakil wani matsayi ne Allah ya adana musu kuma aikin su bai kai a basu wannan matsayin ba da haka to sai su kwanta rahin lafiya an rage musu yawo idanunsu sun rage ganin barna kunnuwansu sun rage jin barna kafarsu ta daina takawa ta je gurin saban Allah hannunsu ya daina taɓa saban Allah madaukakin sarki kuma ga rahin lafiya tana cin su ana kankare zunubi sai a waye gari babu laifi ko kwaya ɗaya tare da su kuma ga ladan rahin lafiya ana rubuta musu to ran da Allah zai zare ransu darajar ta kai kololu wanda za a ba su wannan matsayin da Allah madaukakin sarki yayi alƙawari amma tabbas sufa ce ta dan adam in aka jarrabe shi yana gajiyawa wa idza massahu sharru jazua idan sharri ya samu dan adam to dan adam yana da gajiya wannan sufa ce ta mu baki da ba wanda ya fita daga cikin ta to amma idan kai hakuri insha Allah ƙarin daraja ce a wajen Allah madaukakin sarki حدثنا محمد ابن عبيد قال حدثنا عمرو بن طلحة عن محمد ابن عمرو مثله كو مثله كو وانا حديث الروايته كوتنكوتين wannan wazada sai dai ya ƙara fi waladihi da yaran shi wanda yake nuna maka kenan duka riwayar irin waccan ce ta baya amma yayi ƙarin waladi saboda ahal daban al auladu daban ahal matanka walad ƴaƴanka da haka to idan bala'i ya same ka cikin matanka ko a jikinka ko a dukiyarka ko a ƴaƴanka ne to Allah madaukakin sarki na kankare ma zunubi har ka sadu da Allah madaukakin sarki babu zulubin komai tare da kai da haka wanda Allah ya jarrabe shi yana da ƴaƴa biyu marasa lafiya ko ƴaƴa uku marasa lafiya wannan faman da yake da su shi kansa kankarar zunubi Allah madaukakin sarki ke mishi idan a duke shi shi Allah ya koro mai asara karayar arziki ko karayar jari ko gobara ta cinye ko asaruwar ruwa ya nitse ko asara motar ta kole ko motar ta fadi ko barayi su kwashi duka bala'i ne da yake samun dukiya to wannan abin idan ya same ka kai hakuri kankarar zunubi ce wani kuma in ka kalla duk yadda jaraba da Allah madaukakin sarki maka sai ka ga cewa kai taka bi sauki ce Muhammadu al-Arifi ina ji kusan satin da ya wuce na ga wani YouTube wani clip da ya saka ziyara kai wani kauye to sai suke bi gida gida su ga ina ne ya dace a ba da baka ce wani gida da ya shiga ƴaƴa ne kusan guda hudu duka rigis a kwance ba wanda yake iya wa amfana wa kansa komai da uwarsu baya daya abin da ya mamaki sai ya ga kawai kamar kwano ne aka sa musu a tsake shi ne kowa yake sa bakin sa yake yagar abin da zai ci cikin wannan kwano ya dawo ya tambayi bayar Allah ina mijinki take yi to namijina ya rasu tun wajen shekara nawa wadannan ayoyi tace duka haka Allah ya jarrabe su kowa mu'akka da kafar da hannun ba wanda yake amfani to ya zaki tace wallahi ba ta da lokacin da za ta zauna ta iya daukan daya ta zaunar da shi ta bashi abinci kawai fafutukar me za ta samu shi take abinda ta samu ta aje musu shikenan wanda zai iya ja da baki ya ja ta fita neman wani abu amma ta zauna ta ce ta wanke wannan ta gyara wannan ta zauna ta ba su abinci babu lokaci in ka ji abin sai ka ji kamar kai kuka amma haka tayi hakuri haka Allah ya dora mata kuma haka take zaune da yaya kuma yaya guda hudu ne su ci abinci da baki baka da lokaci za ka yi tunanin ya za su tashi su gabuke ka sai dai ka yi jinyar taso Allah madaukakin sarki ya baka ladan jinya da yawa wanda suke jinyar yara ko suke jiye tsaffi suna yi ne kawai dan Allah ya ba su lada ba wai dan za su samu sakamako na duniya a jikin wanda suke jinyar ba jinya ta wuce wannan misali ne to in kana yi ka yadda a zuciyarka wannan jarabar idan Allah yana maka kankarar zunubi ce a gare ka in kana da yaro daya ko kana da yaro biyu ka ƙara hakuri akan wanda kake ka jure lalle akwai kankara akwai ƙarin daraja in dukiyarka ta samu kai hakuri idan rahin lafiyar da matsalar a jikin matarka take ka ƙara yi hakuri idan a cikin jikinka take akwai kankarar zunubi ina abinda Bukhari ya kunna muna ayo a cikin rayuwa akwai jarrabawa in an yi hakuri da wannan jarrabawar akwai ƙarin daraja akwai kankarar zunubi Allah ba mu wanda za mu iya
amin
hadathana Ahmad ibn Yunus qala hadathana Abu Bakr an Muhammad ibn Amr an Abi Salamata an Abi Hurairata qala jaa arabiyun wani balaraban kawai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a faɗi me yazo yi ba ba a faɗi tattaunawar ba amma dai sun yi tattauna har manzon Allah ya fuskanci wasu abubuwa tare da shi sai manzon Allah fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake ce da shi hal akhadatka ummu mildam ko ummu maldam ta taba kama ka hal akhadatka ummu mildam balaraban ina muka ce balaraban kauye ko su ne karshen larabci in ana so a yi larabci kauye ake so amma da ya zo wajen manzon Allah ya mai larabci shi ma larabcin ya tsallake shi da haka sai manzon Allah yake ce da shi hal akhadatka ummu mildam qala sai balaraban ya ce wa ma ummu mildam wace ce kuma ummu mildam qala sai manzon Allah yake ce da shi harrun bainal jildi wal lahmi wani zafi ne da ake ji tsakanin fatar jiki da nama shi ne ake kira ummu mildam me kenan zazzabi ko haka manzo Allah ke nufi zafi da kake ji tsakanin fatarka da namanka yanzu take kin ka tambaye mutun yana zazzabi a ina yake jin zafin sai ce maka a fatar sa ne ko ko a cikin kashin sa amma sai manzo Allah ya ce zafin a tsakanin fata da nama yake kuma duk mai cikin jikin duniya ya kare binciken sa nan zai dawo ba za a kwara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zafi ne da mutun ke ji tsakanin fatar shi da naman sa kala la sai ce ban taba zazzabi ba kala sai yake cewa fa hal sudi'ta ko ka taba samun suda kala sai yace wa bas suda'u menene kuma suda'u kala sai yake cewa rihun ta'taridu fi ras wata iska ce da zaka ji kamar tana ƙara akan mutum ko wata iska ce da zaka ji kamar tana dukan kanka rihun ta'taridu fi ras tadribul uruq zaka ji tana dukan jijiyoyi me kenan shi kuma ciwon kai ko kala la sai yace a ba taba ciwon kai ba wannan fa sun tattauna ne manzo Allah masa wannan tambayoyi wata kin dalilin tattaunawar sa ne manzo Allah ya tambaye shi ka taba zazzabi yace a ka taba ciwon kai yace a manzo Allah ya girgiza ka kala sai ma riwaya yace falamma qama da wannan mutumin ya miƙe kala sai manzo Allah ya ce man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlin nari mai so ya ga dan wuta man sarrahu wanda zai ji dadi a jikin shi an yanzura ila rajulin min ahlin nari ya ga mutum cikin yan wuta me wanda Allah yake nufi kenan na ai tattauna suke da wannan mutumin ko mutumin ya gama ya miƙe da ya miƙe zai tafi sai manzo Allah ya kalli sahabban sa yake ce mai so ya ga dan wuta na kamar tsoro kuke ji duk mai tsoro bai karatu haka malamai suka ce duk mai so ya ga dan wuta ya kalli wannan mutumin ko ina mai ruwa da yake ce ai fal yanzuhu ya kalli shi wannan mai tafiya wannan mutumin da muka tattauna da shi bai taba zazzabi ba bai taba ciwon kai ba in dai tun a duniya kana so ka ga dan wuta to ga irin su dan haka in ka ga cewa kana kwana ka miƙe kai ne kara goma cir baka shafa na don ba ka koma ka sake lissafi akwai matsala wallahi a ce kawai mutai ce maka ni wallahi ba na rahin lafiya ba ka rahin lafiya ya kamata wanda zai abokance ka sai an duba rahin lafiya alama ce ta imani rahin lafiya alama ce ta Allah ya yarda da kai tunda an ce wa musta'taban Allah yana dora ma rahin lafiya ne dan ya amince da kai yarda da kai dan haka kenan ba a dora rashin lafiya sai a mutumin da yake da kusanci da Allah madaukakin sarki dan haka in ka ga rahin lafiya ka ga mutum na fama da jinya to ka sa masa kyakkyawan zuci in ka ga mutum a rayuwar shi baya jinya baya rahin lafiya abun a tsorata masa ne a cikin rayuwa kaga kenan Imam al-Bukhari ya kawo maka babin ka gane meye matsayin rahin lafiya a gurin dan adam in ka gane yadda ake kankarar zunubi ka dora ta aka in baka gane ba baka gamsu da kankarar zunubi ba to tana haramta ma shiga gidan aljanna dan mutumin da baya rahin lafiya ka iya ce mashi ba lalle bane shiga aljanna na wallahi kwa ni kana da zamu fara babin sai nayi mamaki kamar an yi arahi ko duk muka yi ta karatu muka yi ta daga mu yi ta kwana akan darasi kaga mu zo baka faratul marhi da Allah ya kaddara dawowarka wata kin kaga kenan kamar Allah yana so ya ƙara wanke ma zuciyarka ne rahin lafiya da kai wata kin tana da tasiri shi yasa babu sai zo daidai da kan karatu din muna tare da sarkin shanu ne kusan ɗan uwa sun yi ta mai addu'a da aka yi ta tafiya kuma zai da ya dawo yana ta bayyana godiyarsa da jin daɗin shi da addu'o'in da aka yi shi da sauran ɗan uwa din da ya muna ta addu'a tun masu fama da rahin lafiya Allah ya sa ta zaman to kafara din Allah ya yi musu Allah kuma ya ba su hakurin juriya da jurewa a cikin wannan rahin lafiya da ta su muna tattaunawa cewa lalle duk mutumin da baya rahin lafiya ya tsorata wallahi ya ji a jikinsa akwai matsala shi yasa su sahabbai sun gamsu jarrabawa ita ce ma'aunin imani Abdurrahman ibn Auf aka ce mashi wata rana kawai zuwa yayin zai ci abinci ya ga abin da aka tile a gaban sa na kayan shan ruwa kawai sai ya fage da kuka wallahi yana fashewa da kuka sai yake cewa ina jin tsoro kar a kirga ni cikin mutanen da ake ce musu azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha yace ina jin tsoron kada kyakkyawan aiki na ni Allah yake biya na da shi a duniya shi kusan duk abin da ya kama sai Allah ya sa albarka a ciki babu asara dukiya sai me ya faru yake cewa wallahi mun binne Mus'ab ibn Umair duk inda dan gata yake a tsaya akan Mus'ab ibn Umair yace amma da yin shahada a yakin Uhud abin da zamu lullube cikin sa babu ma yafi dai tak ya mallaka a filin daga yace idan mun rufe kafafunsa sai kan ya fito fili idan mun rufe kan shi sai kafafunsa fito fili yace Allah yana saukar da fadin sa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantabi wa ma badalu tabdila saka ce wallahi Mus'ab yana cikin su ya gama jin dadi lokacin da yana kabartaka yana karbar musulunci duniyar gaba ɗaya ta juya masa wanda yafi kowa jin dadi sai dai da yafi kowa shan tsananin azab manzon Allah dan ya hutar masa zuciyarsa yace na tura ka jakada tafi garin Madina ka yada addinin musulunci dan haka yanzu yayi nesa da babar tashi da take shagwabahi da dukiya kuma sai kuma fama da addini yada addini kusan duk kabilan Larabawa kan manzon Allah ya zo hijira duk sun musulunta a hannun Mus'ab ibn Umair dan haka kan yazo duk ya gyara gida ya gyara ya sassake matsaloli da yawa amma da aka zo yakin Uhud bayan an yi hijira duk da haka ma yafi dai ta kai mallaka a duniya yace in muka rufe kan kafar ta bude in muka rufe kan kafafuwan su bude sai ganye manzon Allah yace ku ci ganye ku ƙara lullubawa a wajen kafafun nasa ku ja ku rufe kan sai ku lullubo ganye a kafar ta shi saboda ka'idar mai shahada iyaka yanda ya mutu da su a jikin fa iyaka su za a binne su da haka ba buƙatar wani karo da kafani ba a buƙata dan shi rayuwar da yake ciki ita zai dore a ranar gobe alkiyama kuma a cikin kabarin sa kuna binnewa an gama shi ko me kare shi gaba da rayuwa sai aka sa ganye aka rufe kafar sai kita to idan wancan Mus'ab ne zai mutu a rasa likafani ni Abdurrahman ibn Auf ko ina duniya in ga tahowa take anya ba kyawawan ayyuka na Allah yake saka min da su a duniya ba to su haka magabata suke in sun ga alkhairi ya tinkaro su daga ba matsala to tsorata amma dadi suke ji su ga yau ka su yau kayi asara gobe ka sai ka rasa yadda zaka yi ka su yau kana tsammani mai kyau ne a fasa sai a ga ya ribe ko yace ji dadi a rasu eh Allah yana jarraba muke nan muna da gutun kauna da zamantakewa mai kyau tsakaninmu da Allah madaukakin sarki kai appointment yau za ku gaisa da wani babban mutum da kake tsammanin za a samu alkhairi sai ka tafi rugu zan zabe ya rike ka baka ma san inda kanka yake ba kai ka asibiti bayan ka rahin lafiya ka ba mu dauka cewa wallahi mun yi appointment da his excellency ko da commissioner ko da minister ko da Allah jarraban da rahin lafiya to su din suka yi irin hesu ji dadi a heguntun alakar tana da kyau tsakaninmu da Allah madaukakin sarki za ku gaisa da minister Allah ce da ni za mu gaisa wanda dai alaka da kafa kusanci alaka da Allah ta fi kowace kusanci to dan haka in Allah ya jarrabe ka da rahin lafiya ya kamata muke sake wanke zuciyarmu muke ji a jikin mu lalle dangantaka ce mai kyau tsakani da Allah madaukakin sarki wallahi babban hadari ne a ce Allah baya hura ma rahin lafiya dan haka in ka san baka rahin lafiya kana koma gida wallahi ka bincike ayyukan wata iltin daga kalmar shahadar ka kana da problem yasa Allah ya ware ta ji dan haka kai kokari ka gyara kalmar shahadar ka ka kalli alakar ka da Allah ka kalli wani irin so da biyayya kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kalli ya alakar ka take da mahaifanka ya alakar ka take da ɗan uwan mahaifanka ka kalli alakoki ɗaya bayan ɗaya ka gane ya matsalar ka take da sallah ya kake wajen azumi ya kake da dukiyarka wajen zakka in ka gano inda kake da problem ka gyara da izinin Ubangiji za a fara saka cikin littafin marasa lafiya eh kai kokari sunan ka shiga cikin littafin marasa lafiya Allah ya samu dace to mallan ya gama bayani akan kafaratul marid abinda ake kankarewa mara lafiya da shi na zunubai sai yace babul iyadati jawfal layli babin da yake magana akan ziyartar mara lafiya a cikin duhun dare kuka samu labari dan uwanku yana rahin lafiya karfe 2 na dare ko karfe 3 kwa iya zuwa dubiya ko ba aje ba ana ce a bari gari yayi hazaku to bara mu ji su sahabbai suna ziyara cikin dare hadathana imran ibnu maisara qala hadathana ibnu al-fudail ko ibnu fudail qala hadathana husayn an shafi'a shaqiq ibnu salama an khalid ibnu rabi qala lamma saqala hudhaifatu sami'a bidhalika rahquhu wal ansar yayin da rahil lafiya ta wa hudhaifa tsanani rahil lafiyar kamar ta ajabi ta mai tsanani sami'a bidhalika rahquhu dangin sa sai suka samu labari cikin dare wal ansar da kuma mutanen Madina su ma sun ji labarin rashil lafiyar tashi fa atawhu fi jawfil layli aw inda sabahi sai suka zo mai cikin daren ko kuma dab da shigowar asubahi asubar ba ta karasa ba da haka sai suka suna jin labari cikin dare har labari ya riga an gama cikin garin Madina cikin tsakiyar dare cewa Hudhaifa lalle bai da lafiya sai kai mamaki ba lokacin waya ba ko inda waya ce yanzu abu ya faru karfe 2 kowa ya ji a garin nan ba mamaki wata kil karfe 2 wani yana online da haka da an dora zai gani just now wani kuma za a kirawo shi a ce masa ga abin da yake faruwa wani yana falkawa cikin dare ya juya za a ga wani ko juye he ya buda ya ga me yake faruwa kar wani tsegumin ya bar shi to in ya buda za a ga masa ga abin da yake faruwa to duka babu waɗannan abubuwan amma har an samu labarin Hudhaifa bai da lafiya ba ma baki duk iyamu lani suke da tahajjudi da haka da an ji motsin yana yake na labarin ya kai ga dare da daukan sauki da haka wanda suke kewaye da shi duk cikin garin suka samu labari lalle Hudhaifa bai da lafiya sai suka tattaro suka taho gidan shi kala da suka shigo sai yake ce musu ayyu sa'atin hadhihi wani lokaci ne yanzu haka ayyu sa'atin wace awa ce ko wani lokaci ne hadhihi wannan da muke cikin shi yanzu kulna mai ziyara sai yake cewa jawful layli aw inda sabahi duhun dare tsakiyar dare ko kuma dab da sallar asubahi ko dab da asubahi kala sai yace a'udhu billahi min sabahin nari ina neman tsarin Allah madaukakin sarki daga safiyar wuta ina neman tsarin Allah kada in cika kuma in cika da mummunan aiki a ce zan wuce cikin wutar jahannama yace a'udhu billahi min sabahin nari abun akwai abun tsoro Allah madaukakin sarki ka samu cika da imani kala sai yake ce da su ji itum bima ukaffanu bihi kun zo da abin da za a rufe ni da shi kun zo da abin da za a yi littafa ni yanzu shi ba bukatar sa ba fa ai mai addu'a a bashi magani bukatar shi kawai ya san karshen ya taho ji itum bima ukaffanu bihi kun zo da abin da za a mallaka ni imanin ba iri daya ba wallahi daidai wannan gurin za ka ga anan ne mutane suke tsorata suna ji ba yadda za a yi su mutu inda dubara ai shi kuma kawai abin da ya nemi tsari Allah ya sa in na mutu ba wuta za a same ba kun zo da likafani mun zo da shi qalu na'am kaga su mu a shirye suke kenan yanzu idan mutum yana rahin lafiya ka sai sabon likafani za ka je dubiya da ya kare dai lafiya sanye malaka ce ni wani wani ya kasa danne abin da yake ranta har hede ya zo da likamari amma kaga su da yake sunna ce a gurin su in sun ga jikin mutun ya matsa tafiya zai yi ana tana da likafani yasa a tambaye su kai tsaye zai itum bima ukaffanu bihi kun zo da abin da za a mulki kafani suka ce mun zo da shi kala sai ce la tughalu bil aqfadi kar ku wuce gona da iri wajen mulki kafani kar ku tsadanta kar ku sai yadi mai tsada a wajen likafan da san shi likafanin hawa hawa ne ba dai a bukatar a gaya maka kawai yadi daraja daraja ce ko da sun tara suna da fari wani ya fi wani daraja to idan za a wa mutum likafani da wanda ya sa optima ko da wanda ya sa irish ko da wanda ya sa Kashmir, da wanda ya sa Lana, da wanda ya sa Kaki, da wanda ya sa MBJ, da wanda ya sa wannan wanda mai gida gidan nan Osaka, ai duk farare ne kuma duk za a yi likafani da su. Amma wanda aka mai likafani da Osaka ba daidai yake da aka mai likafani da MBJ ba, ko kuma normal alwayo da ake amfani da shi. Sai ce to kar ku tsadanta a wajen likafani, kada kowa ya sayo Osaka idan za a mun likafani. Eh, watakila wani tsarin likafani har an fi so a sa Osaka din dan wani dan sarɗin da ya bi jikin shi, ana so a jikin likafani a dan samu dan sartu wanda yake ba na kala ba, amma a jikin zanen, a jikin farin ne, amma an sarka wani zane a jiki, to an fi so a sa a jikin likafani. Sai ce amma hukumar ce ba ci gaba da sayan Osaka kuma daga yau ko? Eh, sai ce amma kar ku tsadanta a wajen likafani, fa innahu, yace domin kuwa in ya kulli inda Allah khairun, in har ina da wani alkhairi a wajen Allah madaukakin sarki, buddultu bihi khairan min, za a canja mu wanda ya fi shi alkhairi, ko me tsada shi kuna binne ni Allah zai canja mun da wanda ya fi wannan daraja, dan haka ku aje duke ku za ta yi muku amfani. Dan haka idan mutun ya mutu ana saida litafali na 3000 zai biya bukata, ko na 2000 zai sai boka biya bukata, kada ku je ku siyo na 60,000, 70,000, 80,000 bai da amfani, ku sai na 3000 zai biya bukata. Inna arziki ne mutumin kwarai waliyin Allah, yana zuwa kabari za a samu shi kayan waliyi. Eh, ta inya kulli inda Allah khairun bidiltu bihi khairan minhu, za a canja mun mafi alkhairi. Wa in kanat al ukhra, in kwa daya sulibtu salban sari'an, yace wallahi za a zare zarewa mai gaggawa, ana sa ni cikin kabari in dai Allah bai yarda da bakunci na ba, cin za a ci jiki tun daga ran nan kuma an daina sa tufafi har abadan abada. Allah ta tsare ni, wallahi akwai babban hadari gargarar mutuwa zuwa sa mutum cikin kabari, ya fi komai hadari a rayuwa. Anan ne mutum duka yake gane da safin rayuwa, daga lokacin da mala'iku suka fara saukowa duka lissafi ya canja, duk wani gyara an wuce wurin, kuma yanzu ka fara ganin sakamakon a idanka. Jarabawa ce kai aka je aka ma browsing, tun daga sama ka fara gani F9, an wuce English, an wuce Math, an wuce Physics, an wuce Chemistry, me ya rage tu? Saboda haka to da ka zo gargarar mutuwa a nan mutum yake gani wani credit yake da akwai, ya zai tafi wajen Allah madaukakin sarki. Yasa ce to idan ba mai kyan bace ba ina shiga kabari za a zare zarewa cikin gaggawa, silibtu salban sari'an, Allah madaukakin sarki ya sa mu je a sa. Eh, al'amarin lahira akwai ban tsoro, yana da buƙatar kullum mutum ya ji karatu ya gyara alaƙar shi da Allah, kuma tafiyar dole ce wallahi muna zaune ake zarar mu kawai, Allah ne ya jarrabe mu da mantuwa. Wataƙila cikin mu nan rana ce ba lallai bane a yi karatu da wuri, ko idan an yi da mu duka, amma dai ina da yaƙini a garin ko a jihar ba lallai wani ya kai rana ya taiwa ba. Allah kaɗai san wa zai faru, kuma Allah kaɗai san waye mai tafiya, tana ɗaukan yaro, tana ɗaukan tsoho, tana ɗaukan mai lafiya, tana ɗaukan marasa lafiya, tana ɗaukan miji ko ta ɗauki mata, tana ɗaukan ɗa ko ta ɗauki jika, tana ɗaukan uba ta bar jika, ba abinda mutuwa ba ta yi. Kuma duk wani guri da kake tsammani mutuwa ba ta shiga ta shiga, wani a tsololuwar bihiya zai mutu, wani a kan mota, wani a kan gadon shi, wani yana cikin sujada, wani a halin da yake so a nan ake ɗaukansa, wani a halin da baya so a nan ake ɗaukan shi. Wani zai ce maka in yana rahin lafiya shi kawai mutuwa ce baya so, saboda haka ba zai kwanta ba. Haka wani abokin mu yake ba mu labari, shi yana rahin lafiya ce ba zai kwanta ba, saboda in ya kwanta a nan mutuwa take ɗaukan mutum. Don haka duk tsananin rahin lafiyar da zai ba zai kwanta ba. Wallahi yadda za ku yi da shi, yana zaune yana tsugunne ya jaji ta ce daure, ni dama da kansa ya daure baya buƙatar kuma shi shawa. Wallahi har amma rahin lafiyar da ta zo za ta ɗauke shi ta mutuwa, yana tsugunne wallahi ta ɗauke shi. Bai yadda ya kwanta ba, saboda in ya kwanta zai mutu, yana tsugunnen a nan ta ɗauke shi. To kaga abin da baya so in hita zo ta same shi. Wani mota ce yake jin tsoro, ko wata an ce mota take jin tsoro, tana gonar ta taya ta balle ta je ta kashe ta. To kaga wani abin da yake jin tsoron shi zai kashe shi, wani kuma abin da yake san shi yake kashe shi, wani so yake a mutu a filin yaƙi sai ya mutu a filin yaƙi, wani so yake mutuwar mata a kan gada ya ce ya ƙohi sai ya mutu ya ce ya ƙohi, Allah ɗauki ran shi. ba yadda Allah baya yi to tunda mutuwa tana zuwa a kowane lokaci ya kamata mutum lalle ya gyara yasa za a ga tashin hankalin sahabbai idan an taho gargarar mutuwa kuma shine mizani na cewa mutum zai cika wani mutum banzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mashi ziyara sai sai ya kake jin halinka yace wallahi ina jin tsoron kurakuran da na aikata ina kuma mutukar sa rahmar Allah madaukakin sarki yace na rantsa da Allah ba mutumin da zai hada wannan abubuwan guda biyu lokacin da mutuwa ta taho masa dab face Allah ya kautar masa abin da yake jin tsoro ya bashi abin da yake buri da haka duk wanda ya taho mutuwa kaji yana jin tsoro amma yana da guntun abin da yake sa abunan kwadayin samu a wajen Allah yana daga cikin alamun da ake wa mutum ya cika kawo cikawa yasa zaka tarda duk masu sahabbai in suka taho mutuwa zaka tarda akwai wani alama ta tsoro a tare da su Umar dan Khattabi ina ji ne ko ɗaya daga cikin sahabbai ma da aka zo mutuwa aka ce mashi ana maka albishir kai mulki kai adalci yace wadittu anna halali wala alayya yace ina ma ina buri a wajen Allah madaukakin sarki amin hisabi a ce babu sai babu ciko ba a fara ba a biyo ni laifin da za a tuhuman da shi ba akan mulki na kuma ina fatan koda a ce ba ladatu a ce ba a biyo ni ciko ba kaga me har yanzu yana jin tsoro Bilal haka yake ta jirhin lafiya yana ta fama yana jin tsoron ya halin da yake ciki amma da aka zo ake tausaya masa sai ya ce la gadan nalqal ahibba muhammadan wahibba da yi a tsorace yake amma da yaji mutane suna damu da halin da yake ciki sai ya ce ku cire damuwa ku cire bacin rai gobe ne fa kawai nalqal ahibba zan hadu da abokaina su waye abokaina sai ya ce muhammadan wahibba muhammad da abokansa insha Allah gobe za mu haɗu a cikin daren kuma Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwar shi to duk wanda zai zo mutuwa in dai mutum har zai iya cewa yayi laifi kaza da laifi kaza da laifi kaza ya ji tsoro idan Allah ya kama shi da laifin ya balu ya lalace amma kuma zai tuno Allah yana da rahama yana da jin kai nayi kaza nayi kaza nayi kaza ina fata Allah ya karbe su in Allah ya karbe su da izinin Ubangiji mun hayi ga mu muna cikin ahlus sunna muna biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka karanta daidai gurgudo muna so mu yi aiki da shi yana wa kansa bushara da irin wannan laifukan in dai Allah zai taimake ka ka cika da wannan kuma sannan Allah ma ya sa a ce la ilaha illallah ta fito da izinin Ubangiji mutum ya cika da imani amma mutum aka ce ya wa kansa tarbiyar abin da yake so ya mutu man shabba ala shay'in shaba alaihi wa man shaba ala shay'in mata alaihi duk wanda ya girma akan abu ko ya taso da samartaka akan abu akan wannan abin zai furfura duk wanda ya furfura akan wani hali to in ba sa ba akan wannan halin zai mutu mutum ne tun yana dan mitsitsin yaro hekara biyu uku yake ƙarya har yayi furfura na ƙarya ya za ka yi tsammanin zai mutu baya ƙarya har ya zo mutuwa ƙarya zai to shi yasa in kana so ka mutu da alkhairi to ka wa kan kare na alkhairi in kana da wani mugun hali kai kokari ka guje mashi sai Allah ya cika maka da wannan halin nashi qala ibn idris sai wa ibnu ajrus yake fada dan gane da wannan hadisi yake ta atainahu fi ba'dil layli mun je masa da cikin wani yanki na dare wallahu ta'ala a'lam malamai da sun ci hadisin kamar akwai dan rauni a cikin shi hadathana ibrahim ibn al-munzir qala hadathana isa ibn al-mughira an ibn abi dhi'ibin an hubayr ibn abi salih an ibn shahab an urwata an aisha radhiyallahu anha an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala manzo allah sallallahu alayhi wa sallam ya ce idashtaka al-mu'min idan mara lafiya yayi fama da idan mutun yayi rahin lafiya mu ne rahin lafiya kalma ishtaka duk wanda yake da rahin lafiya zaka ga yana da dan wani jaji a kanta wallahi da zaki nake ji kaina ne yake ciwo zafi nake ji a jikina a wannan tace kamar shakwa din ko koke idan mu'mini yana koke ina ma'ana idan mu'mini yana rahin lafiya akhlasahu allah allah zai tsaftace shi kama yukhallisul kin kamar yadda zuga zigi yake tsaftace khabathal hadid dattin da yake cikin karfi yadda zuga zigi idan makiri ya sa ana hurawar wannan shine abin da ake kira alki to lokacin da ake zuga zigi wuta ta hadu to duk wani datti da yake cikin karfe yanzu nan za ka ga makiri ya fidda ya koma gefe sai tsagwaran karfan ko tsagwaran aluminium din in gwal ne haka za ka ga duk dattin da yake ciki da kasa da wani gunta cikin mit da aka yi da waye duk an wale ya kawo gefe sai tsambaran abin da ake nema to yadda za ka ga wannan abin kariya dawo to idan mutum yana rahin lafiya haka Allah zai kankare zunubin sa sai ya dawo kar kamar yadda ranar mahaifi ta haife shi kama yukhallisu al-kiru khabatha al-hadid حدثنا بشير قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله يسي ما من مسلم يصاب بمصيبه با وني مسلمي ده ذا اشاته ده وتا مصيبه مصيبه وتا مصيبه كو مصيبه وجع مصيبه ترهي اللافيه كو نتيو ينه وجع او مرض كو رهي اللافيه illa kana kaffarata dhunubihi fa sai ya kasance kankarar zunubin shi ce hatta shaukatu shafuha hatta qaya da zai taka sai an karkare zunubin shi awin nakba ko wata musiba da za ta same shi cikin duke shi sai Allah ya kankare mai zunubi da ita hadathana al-maki qala hadathana al-ju'aid ibn abd al-rahman an aisha binti sa'd anna abaha qala malami yana riwaya a wajen mace kenan ko ishtakaitu bi makka shakwa shadida ababanta yake cewa nayi rahin lafiya rashin lafiya mai tsanani faja annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ya'uduni sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi ziyarata sa'd ibn abi waqqas kenan ko fa qultu da yazo ziyara manzon Allah ya kawo mai ziyara sai yake cewa ya rasulullahi ya manzon Allah inni atruku malan zan mutu ne in bar dukiya da yawa wa inni lam atruk illa ibratan wahida babu abinda zan bari a baya na sai yarinya kwaya daya afa usibu thulutsai mali in yi wasiya in na mutu biyu busa ukun dukiya ta a bada su wa atruku thuluth sai in bar thuluthi qala la sai manzon Allah ya ce a ba za a yi ba yanzu kaga dukiyar ka ce amma an sa ma kan dagarki da haka duk uban da ya bari he da ya zo gangara zai raba dukiya bai isa ba in kana so dukiyar ka ta amfane ka kana da ƙarfi kana da jini a jiki kana da iko 100% akan dukiyar ka lokacin ne zaka nema kanka lahira da dukiyar ka amma an kai ka asibiti likita ya auna an ce to idan ka dai abin da muke tsare ya ƙara awa 72 sai kace a dauko biro da takarda wani abokina ne akai mai miliyan 7 wani akai mai 8 ba ne fi ara kuita rubutawa wani miliyan 10 wani miliyan kaza yana mutuwa ku jefa ta wuta ba abin da za a yi dan ba kudin shi bane ba kudin wasu ne yake rabarwa dan haka to ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba da bibu sa uku in bar daya manzon Allah ya ce mishi a'a qala sai yace usibi nis to in wasiya in na mutu a ba da rabin dukiya wa atruk laha nis in bar mata rabi qala la dan Allah ya ce a'a ba a yi ta ba qala sai yake ce fa usi bi thuluth to in yi wasiya a ba da 1/3 in bar bi bisa uku kaga ya zama abin ta sai fa wa atruk laha thuluthain in bar mata bi bisa uku qala sai manzon Allah ya ce a thuluth thuluthi thuluthi yace wa thuluthu kaseer yace thuluthi ma fa yana daya zaka mutu ka bar miliyan 100 ka kwahe 33 sai gaskiya tana da yawa miliyan 33 da yawa wasu su kafi yanzu ma wallahi du ahlus sunnar mutun a ce baban sa yana saura awa 1 mutu ya kyautar da miliyan 30 sai ya ji a ransa anya baba ba mugunta yake mun ba sai sa ce manzo Allah ya ce wasu su kafi kuma ga ni ma Allah dai rufa asiri mun zo wani zamani da ake cewa yanzu yaya ba sa yadda wai a biya yaya bashin mahaifansu ba sa yadda wannan matsala su ce su gadan su ne eh ina ma baban ya ce akwai shege guda ɗaya a ciki duka alƙalin hegantarsu ai duk wanda yake a biya baban sa bashi a cikin dukiyar mahaifinsa ai babban shege kenan eh wallahi haka ake faɗa sun mutu an yi su amince a biya baban su bashi sun ce ba su yarda ba to wace ina kauna take wanda bai biya maka bashi ba wanda manzon Allah ya ce ba za ka kwanta lafiya ba sai an gama biyan shi ya zo zai kabbarta ya jiyo ce akwai bashi aka ce ana bin sa dirhami biyu sai manzon Allah ya fito ya ce wani ya wuce mai sallah aka ce manzon Allah dirhami biyu ne yace yi wani ya shige mai sallah dai daga cikin sabon shi yace manzon Allah ka sallace shi na dauka suna kaina sannan manzon Allah ya dawo yace ka yadda suna kanka yace na yadda shi bai da matsala da waɗannan kudin yace bai da matsala na yadda suna kaina sannan manzon Allah ya shigo ya sallace shi dirhami biyu fa duka in ka hada dirhami biyu bana ji akai 100,000 dirhami 10 ko dirhami 20 shine abin da ya kai zakka shine yake daidai da naira miliyan 1 da wajen 100,000 nawa kenan da 400 ko shine miliyan dirhami 200 to dirhami 2 kawai daga cikin 200 wannan miliyan 1 da 100,000 ko da 100,000 da ka raba ta gida 200 ka dauki 2 shine abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallace shi yace ni na dauka a sallace shi dan da a ce wani ya sallace shi ko Abubakar ne gara ce manzon Allah ya sallace shi yace manzon Allah na dauki bashin yana kaina a mai sallah ka yadda ka dauka shi bai da laifi a kansu yace na yadda manzon Allah na dauka sannan manzon Allah ya dawo ya sallace wannan mutum wani sahabin yace kullum muka hadu sai manzon Allah ya tambaye ni ya labarin dirhami biyu yace manzon Allah zan biya ya dirhami biyu yace zan biya ya dirhami biyu yace zan biya rana suka dace sai me ya faru da dirhami biyu yace na biya sai yace al'ana baridat jiljatu yanzu ne fatar sa ta huce to me ma'anar yanzu fatar sa ta huce wallahu a'lam kalmar bai tana bada sako na ban tsoro duk da manzon Allah ya sallace shi amma yake ce maka yanzu ne fatar ta huce to in a kudin mahaifi da zai ce ba zai iya biya ba wace irin kangarewa ce da rahin mutunci da lalacewa wallahi in kana so ka gane wanda ba dan shi cikin ƴaƴansa ba duk wanda yace kar a biya bashi ba dan halal bane a gidan alƙadi ya ware hiban da hi a cikin masu cin gado Allah rufa asiri ba fa fata da bada ba doka wace ko qala sai yake cewa wasulusu kafiru sulusu yana da yawa ثم يضع وده يده على جبهتي صاريت سي منزان الله صلى الله عليه وسلم يدور حالين شي اكن غوشينا ثم مسح وجهي وبطني يشاف فسكاتا يشاف سكينا معناه يا مي ادعوا يدور حالو تو ان سيرا daga cikin sunnar rahil ma ziyara mara lafiya wani lokaci in ka ziyarce shi babu lafi ka dan shafa hannunka a jikin shi ko a goshin sa ko ka ce to ai jikin ma da sauki din da sanyi ga kafa to wannan yana aika mashi wani sako na kwanciyar hankali da nutsuwa ashe ba a tsantsani na ashe ba a kyamata ashe mutane ba sa guduna wani ma da yazo har sai da ya dafa ne mun addu'a wani ma sai da ya zauna kusa da ni wannan abin yana da dadi a wajen mara rahila a wajen mara lafiya to manzo Allah dora hannun shi a goshin sa ya mai addu'a kuma sai shafe fuskar sa ya shafe cikin sa kuma kala sai ce Allahumma shfi sa'adan Allah ka warkar da sa'ad yanzu shi bai kokarin tafiya an ana masa addu'a ya warke tunda manzon Allah ya yi addu'a kuma warkewar za a yi tunda da ta tafiya sai da ba zai addu'ar ba sai ce Allahumma shfi sa'adan Allah ka warkar da sa'ad wa atimma lahu hijratahu ka cika mai hijrar shi saboda dawowa ya garin Makka kuma sai rahin lafiyar ta same shi ina ji ko a yakin fatahu Makka ne ko dai wani shigowa da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annan ne rahin lafiyar ta same shi to bakin cikin sa yayi hijira ya bar garin Makka kuma yanzu ya da rahin lafiya za ta kama shi za ta kashe shi a garin Makka to ina hijirar sa take saboda haka sahabbai ne suke jin kyankyami idan wani abu ya dawo da su Makka su mutu a Makka ba sa farin ciki to tunda suna jin tsoron kamar hijirar ta rabu sai ce to Allah ka warkar da shi ka cika mai hijirar sa kar ka dauki rayuwar sa sai ya koma garin Madina inda yake so sannan Allah ka dauki rayuwar shi a can wa kimma lahu hijratahu to sa'ad da ya warware yake bada labari sai yake cewa fa ma ziltu ajida barda yadihi ala kabi yace wallahi har yanzu ban gushe ba ina jin sanyin hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zuciyata ba ko a jikin koda kenan ko alkabi yace har yanzu a kabi hanta kenan da ku koda na hanta ko har yanzu ban gushe ba ina jin sanyin hannun manzon Allah a hanta ta albarka ta ji wallahi Allah kada ya san hikima da ba mu yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai zamani yadda muke ahlus sunna ina ma Allah ya kaddara muna samari a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma dai al mar'u ma man ahabba duk wanda yake son wani to insha Allah suna tare da shi Allah muna kaunar annabin ka muna kaunar sahabban shi muna kaunar iyalan shi Allah ka hada mu da su
amin
yace to Allah ka warkar da shi ka cika mai hijirar shi yace wallahi ban gushe ba har yanzu ina jin sanyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ma yukhalu ilayya cikin abin da ake raya mu in dai shiru so yanzu sanyi irin lokacin da ya dafa kirjina ko dafa cikina ila hata ilayya yukhalu ilayya hatta sa'a har a wannan lokacin ina jin sanyin hannu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga mai kokarin ya rabar da dukiya to da an bari ya rabar kuma yanzu ga rayuwata da hawa sai an sake baya an sake nema a ciki abin da yake da ake da bukata shine matsawar kana cikin rayuwa a lokacin kake gina duniyar ka kana samu kana hakuri kana kauda kai kana badawa kana samu kana hakuri kana kauda kai kana badawa zaka gina masallaci ne zaka taimaki wadansu malamai ne zaka taimaki masu karantawa islamiya zaka ke dinka ma rayuwa kayan makaranta ne zaka ke daukan dawaine su har su yi karatu mai daraja zaka sada zumunta ne zaka yi kaza a lokacin kana da kuruciya kana bukata a lokacin ake yi Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ka amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah ya nuna mana dan mu gyara mu aiki da abin da ya dace subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wannan ce Allah ya maki malami da almajirai shi Allah ya maki mu gaba ɗaya da malaman mu tambaya ta ita ce mun kasance mun tafi training din dan sanda kuma sai mun yi wata shida shin asaru za mu ke yi ko kuma cika sallah Allah taimaka Allah ƙara ilimi mai amfani wasu malaman sun ce matsawar tafiya ce ana iya yin kasau amma ni abinda zuciyata ta kwanta da shi matsawar tafiya ta wuce kwana uku ina cika sallah ba ta wuce kwana uku ba ban cika sallah ba wasu malaman suna ganin tsawon lokacin karatu ko lokacin training ko wani ne mutum zai iya cika sallah abinda na ji zuciyata ta fi kwanciya da shi shine lalle tafiya ta wuce wata uku a ta wuce kwana uku kake sallah irin yadda kowa ke sallah wannan shine bi dace wallahi ta'ala a'lam assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi malam ina yin jinya amma bana kwanciya ita ma kankarar zunubi ce eh kowace irin rahin lafiya kankarar zunubi na'am mala ya tsora take ne ko idan baka rahin lafiya Allah yana jarrabar ka da wadansu musibun da wadansu bala'an duk suna tafiya layi ne da rahin lafiya a cikin bayani na ina zai hana sako da irin asara da wane ne eh to in ka ji baka rahin lafiya ta ko ina baka asara kawai kullun dukiyar ka habaka take to gine abun tsoro a ciki amma in akwai wani guri da ake jarraba da cikin rayuwa to akwai kankarar zunubi a cikin shi Allah ya sa mu dace mala idan mutum ya jawa kansa jinyar HIV ta hanyar da ba ta dace ba shi ma kankarar zunubi ce muna fata Allah ya kankare mai zunubi din wata kilin koro ne Allah mai tun daga duniya kuma tunda an bashi damar da za a hore shi wata kila zaman to kankarar zulubi ce tsakanin shi da ubangiji ba yadda Allah bai iya ba kuma tunda dai ba mutuwar ba ce wata kila zai samu damar da zai yi nadama da zai yi da lafiya in ya tuba ya gyara sai Allah madaukakin sarki ya karbi tuban shi sai Allah ya kankare shi abinda ba a karbar tuban bawa shine ya zamanto cewa ya zo gargarar mutuwa ko rana ta baro daga yamma ta fito daga yamma anan ne ba a karɓar su ba matsawar ba ta fito ba ya je ya jingulo wa kanshi a iskanci ya samu ciwon HIV ya gane ya cuci kanshi ya zalunci kanshi ya dawo ya tuba ga Allah madaukakin sarki Allah bai karɓi tuban shi kuma da izinin Allah wannan jinya za ta zama masa kankarar zulubi wanda nake sa ran ba za a kankare mashi ba shine wanda bai sadu da ba bai daina ba kuma yake neman ina zai yada ta cikin al'umma wannan shine nake ji mishi tsoro akwai matar da in ta je ta jangon HIV ta ce to tunda maza suka cuce ni sun shiga sai ta rika yawo ko ina ko jira take ayi mata magana an ba ku yi magana amma da kanta za ta zo ta so take kowa he ya samu to wannan ita ce nake ji mata tsoro cikin maza akwai wanda in ya samu to duk inda zai je iskanci ba a taka masa birki so yake wai ko ina haya ya da kan ya mutu ya ga mutum 100 suka samu ko mutum 1000 wannan shine nake ji mafi tsoro mugun mai ta'addanci ne da barna a cikin al'umma Allah tsare mu da irin su na'am
idan mai akan ba ta tsara shi ne
na'am akwai garaje wannan tsakanin shi ne da Allah da kuma lafiyar jikin shi ko eh ba dai garaje gaskiya ba gwaninta mata ka san tana da HIV kuma kai HIV positive ne a negative ko kuma ka je ka aure ta babu gwaninta ba a gwadan imani a wannan guri eh in tana da HIV kai hakuri ka basu da HIV kai ka koma ka nemi wanda ba ta da HIV duk irin jarabar san da kake da akwai da ita ka roki Allah Allah ya cire ma kan ya hada ka da take da ba da kai kuma da an yi istikhara wata kinda Allah ba zai bari auren ya faru wallahi ta'ala a'lam Allah ya ce ki malam ya kara wa rayuwar albarka amin Allah ya kara mana albarka baki da malam wata addu'a ce mutum zai yi idan an zalunce shi ma'ana an danne mashi hakkin sa dan an fi karfin shi Allah mai da malam gida lafiya shikenan kai Allah ya sama ta kace Allah ya isa ko Allah ya saka ma ko Allah bi maka kadin ka shikenan ta wadatar maka insha Allah malam dan Allah a ja hankalin iyaye maza wajen kulawa da iyalansu da kuma tarbiyyar yaransu domin da yawa daga cikin su ba sa kulawa da wannan haƙƙi to duk kun ji dai dan uwa ko yar uwa haka take cewa a ja hankalin maza duk wanda ya san yana da iyali mata ko yana da yara a gargashinsa mun wuce a baya abin tambaya ne a wajen Allah madaukakin sarki yayi kokarin kiyaye mutunci da haƙoƙin iyalan shi yayi kokarin tarbiyyar yaran shi ya dora mu akan sallah da jin tsoron Allah madaukakin sarki kamar yadda muka faɗa a hudumar wannan sati lalle wajibi ne Allah madaukakin sarki zai tambaye ka to mutum ya ji tsoron Allah madaukakin sarki cikin tambayar da za a mashi tarbiyyar nan abu ne mai matukar wahala wallahi akwai tashin hankali a cikin ta amma haka za a yi hakuri haka za a dace yana daga cikin abin da Allah ke kankaran zulubi da shi wani lokacin duk abin da zaka yi na rahin lafiya da jinya da asarar kuɗi da komai ba a kankare ma wani zulubi sai a dalilin bacin ran da mutane suke samu a tarbiyyar matansu da ƴaƴansu anan ne Allah yake musu kankar wani zulubi ba da yawa daga cikin iyaye mun gani wallahi dalilin mutuwar su matansu wasu dalilin mutuwar su ƴaƴansu su ne za su fata musu ne su haɗe zuciya saboda suna son su hau wani hali su ɗau wata tarbiyya sun ki ɗauka zuciyar ta buga su faɗi su mutu to haka dai za a yi haƙuri idan ka yi kuma ka yi ƙoƙari ka sassauta wa zuciyarka ka yi iyaka abin da za ka iya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba kai saka shi da wanda kake so ba Allah ne yake shirarwa dan ka in kayi matarka ta kan gare kana da uswa kana da tasliya a cikin annabi Nuhu da cikin rayuwar annabi Lut aka Allah madaukakin sarki ya faɗa ku imra'atu Nuhin wa imra'atu Lut kana ta tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughni anhuma min Allahi shay'an wa qila dukhul an-nara ma'a dakhil mata annabi Nuhu da mata annabi Lut sai kara 950 yayi yana wa'azi sai kara 950 tana gidansa tana cin sabulishi ya zai Allah bai rubuta auren zai rabu ba duk abin da zai ita sabulansa take ci haka matar annabi Lut duk abin da zai sabulansa take ci in yayi baki zai bar su a bayan gari wani lokacin sai dare yayi ya tsilala ya taho da su cikin dare kada kowa ya san ma baki sun shigo ciki amma haita kunna wuta cikin dare ba to akwai baki a gidanmu a zo a neme su inda rana ne sai an sai ta fidda wani abu mai kamar hayaki dan a gane cewa lalle akwai baki sun shigo gidan annabi ko akwai mutanen da ba sa san barna to a zo a yi musu da karfi su lalace da suka mutu Allah ya ce to wannan kasancewar su a gidan annabawa bata maganta musu komai ba Allah ya ce ku shiga wuta ku kone tare da masu konewa dan haka in kai iyaka kokarin ka matarka ta kangare maka ka fita a wajen Allah madaukakin sarki laifin kake don haka kuma karka kashe kanka dan matar ka ta ji zama ta kirki karka halla kanka karka dora kanka hawan jini kai taki shikenan idan auren mai rabuwa ne a rabu idan Allah ya sa mai rabuwa bane kai hakuri Allah jarrabe ka haka yaraba ce ta ubangiji tana cikin abin da Allah ke kankarar zunubi da shi haka Allah jarrabe ka da wani haro kallo balacin magana mai jawo maganar bala'i kai yaki ka hakura ka cilewa zuciyarka damuwa yi masa addu'ar da zaka yi mishi gaya masa gaskiyar da zaka yi mishi sassauta wa zuciyarka kanka bari hawan jini ya fige ka a wajen ubangiji in kai iyaka kokarin ka kafita annabi Nuhu da muke magana har halakar ta taho fili amma bai hakura da kiran dan shi ba ya bunayyar kan ma'ana dana ka taho ka hau jirgin nan tare da mu halakar fa ta taho an watsa sa umarni ta barke da ruwa sama ta barke da ruwa an kera jirgin ruwa an gaya musu shi kadai ne za a tsira cikin shi amma so irin na da da mahaifi ke ta bunayyar kan ma'ana taho ka hau duka tare da mu yace sa'awi ila jabalin ya asimu ni min almadi yace zan hau wancan zangareren dutsen zai mun kariya daga halakar wannan ruwa yace mashi la asima alyawma illa min amri llahi illa man rahim wallahi ba wanda zai tsere wa al'amarin Allah a yau sai wanda Allah ya tausaya wa shine wanda suke cikin jirgin wannan yana fada yana gardama yana fada gafa halakar a fili wa hala bainahuma almawju fa kana min almubaraki amma sai Allah ya koro igiyar ruwa ta raba tsakanin su aka kada shi can wani guri da ba aka juye jirgin ne wani guri da ban wa hala bainahuma almawju fa kana min almubaraki amma duk da uba ne sai da ya juya yayi kamar zai yi kuka yace Allah ka mun alƙawari zaka tsayar da iyalaina wa inna bani min ahli wa inna wa'adaka alhaq yace Allah dana ma yana cikin iyalaina kuma alƙawarin ka gaskiya ne yanzu annabi Nuhu yana ga mana ahli kenan da yana faduwa ciki ko inna bani min ahli dana ma yana cikin iyalaina yace innahu laysa min ahli baya cikin iyalanka innahu amalun ghayru salih aiki ne ba mai nagarta ba aihuwar ba ta da amfani ta irin wannan da dan haka to waladun salihi ne wanda zai bi ka akan tarbiyya da addini da riko da sunna da kyawawan dabi'u wannan shine dan da in ka mutu ladan sa zai rika binka har zuwa gobe alkiyama in ka mutu kangararin yaya gare ka ka sauƙaƙa wa zuciyar ka ba ka da moriya a ban ka mutu tunda manzon Allah ya ce waladun salihu ya da ulama dan haka in kai kokari sun zamanto na kwarai Allah ya ce mike ka kana da kamasho a ban ka mutu in kai sakaci ko Allah bai arzuta ka da samun nagarin ba kai da kana mutuwa kana cikin al'abtarun wanda bayan su ya yanke sai dai in kai kokari ka gina masallatai da makarantu da wai wannan kuma sai Allah ya amfane ka da su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin